بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبود قديا قال الله سبحانه وتعالى لهذا مؤمن يمشي لتنين أشرين قوة ربيعين الآخر shekara ta 1436 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 9 ga watan 2 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. A ci gaba da darasin mu na littafin tajridu tauhidil mufid, zamu tashi darasin mu na 26 wanda a cikinsa za mu dora akan abinda muka fara makon da ya gabata na magana akan waɗanda basu kaddara Allah, basu bashi matsayinsa da ya dace na girmamawa ba. A makon da ya gabata inda muka tsaya shine maganar da malami ya kawo mana akan mas'alar imani da kaddara, wadda tana cikin matsalolin da ya kamata bawan Allah ya mai da hankali ya fahimce su, kuma ya kokari ya fahimta bisa dalili. Asalin abin da yasa duk waɗannan karkace-karkace da muke ji, na taɓa ambata mana wata magana wadda kuma a koyaushe dai muka sake dawowa wata magana irin ta din, za mu sake maimaitawa cewa abin da ya haifar da duk waɗannan abubuwan da zaka ji wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, har aka samu waɗannan ƙungiyoyi da muke da su tun zamanin da har zuwa yanzu, don ba yanzu aka fara rarrabuwa tsakanin musulmi ba. Wani lamari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata zai faru, wasu sun rabu da al'ummar musulmi har suka yaƙe su, wasu suka kafirta su, wasu suka bangare daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tunani, wajen aqida. Shi yasa kowa sai ya gina wasu ka'idoji na sai ya tafi a kai. Wannan shi yasa za ku ji wasu irin sunayen muna ambata, wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza. Amma a dunkule abin da ya kamata mutum ya sani dai, ina so maimaita mana dan a dunkule abin da muka yi makon da ya gabata na imani da kaddara kafin mu shiga abin da zai kawo mana yau, wanda shi ma yana da alaka da wata kungiya ce daban da bai faɗi sunanta ba. Maganar imani da kaddara lamarinta mai sauki ne. Allah subhanahu wa ta'ala indai za ka karɓi maganarsa ka yadda da ita, to ba za ka samu matsala ba a kowane lamari. Duk abin da muka samu kanmu a ciki dinnan sakamakonsa a kowane babi, in kun ji an samu rikici, dalilinsa ko in ce sakamako ne na wasu mutane da su labarin Allah da maganarsa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ishe su ba, sai suka kutsa da hankali cikin abin da ba a magana da hankali a ciki. Wannan shine duk abin da yasa za ku ji wannan ya faɗi kaza, wannan ya faɗi kaza, har wani lokacin aka suranta maka daga cikin waɗannan mazhabobi wani ya ce kaza, sai ka ji daga jin ra'ayin kawai ya isa nuna maka cewa ba mai kyau bane, saboda abin da ka sani ka saba ji na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga an ce aiko ga abin da su wani suke faɗi ko kungiya kaza take faɗi, sai ka ji gaskiya ya sabawa abin da aka saba ji na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka asalin abin shi ne Allah ya faɗi magana, ya ba da labari akan al'amuran da suke da alaƙa da aikinsa, shi yadda yake mu'amala da mu. To duk abin da ya faɗa ɗin nan ba mu da wani abu da dami a cikin illa mu gaskata, don maganar Allah ba ƙarya a ciki. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo da Allah ya aiko don ya fahimtar da mu manufar da ta sa aka halice mu, kuma da saƙon da Allah maɗauki yake so mu bauta masa da shi, ya kamata mu yadda cewa ya fi mu sanin Allah, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kuma fi mu sanin lafazin da za a yi amfani da shi a ba da labari dangane da Allah. Don haka Allah ya fi kowa sanin kansa, ya fi kowa sanin lafazin da zai amfani da shi. In ya ce kaza kaza ne, to karmi masa rashin kunya ko katsalan da mu ce eh mun yadda ya Allah kaza kaza ne. In manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi abu kaza, shi ma kai ya faɗi abu kaza cewa kaza yake, shi ma sai mu amsa mu gamsu. To matsalar da ta taso a can a baya an samu wasu da suka yi nisa da malamai musamman malaman sahabbai basu zauna gun sahabbai sun tambaya ba sun ce da kuka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya koya muku akan kaza wanda suka zauna da su din zaku ga sun tafi akan hanya dodar daidai ba matsala amma duk wanda ya nisa da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole zaku ga yana amfani da hankalinsa ne wajen fahimtar wannan addini to in ku zaka yi amfani da iya hankalinka ka aje qur'ani ka aje hadisi to za a samu matsaloli domin hankalinka daban hankalin wani dan adam din ma daban hankalin wani dan adam din ma daban hankalin wani dan adam din ma daban gurgurdan adadin mu gurgurdan bambancin mu wajen hankali to kaga ko wannan bambancin da muke da shi a tsakanin mu in mun lura da shi babban bambanci ne to ballantana a ce hankalin mu kuma mu kwatanta shi da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mu adalci ba in zamu yi adalci ga kanmu shine mu yadda da duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma gaskiya ne to a wancan babin na imani da kaddara ko aje zancen kowa duk wata kungiya me Allah yake so ka yadda da shi dangane da kaddara na farko ka yadda da cewa shi shine ubangiji da ya samar da kai ya halice ka da babu kai ya halice ka kuma ya sako ka a wannan duniyar ya aiko manzo da littafi a littafin nan aka faɗi abubuwa da yawa akwai labarai na Allah da suka shafi cewa shi ya halitta akwai labarai da suke magana akan sunayen Allah da sifofin Allah akwai labarai da suke maganar haƙƙin Allah ne shi kadai cancanta a bauta masa akwai labaran al'ummomin da suka gabata wasu sun shiga wuta wasu kuma an halakar da su kai a nan duniya wasu kuma an tsirar da su gurgudan imanin da suke akwai kuma umarni akwai hani umarni da hani duk suna taimakawa ne wajen wannan manufar guda daidai ta cewa ga dalilin da yasa aka halice mu to abinda Allah madaukaki yake faɗa dangane da aikin sa akan mu shine ya tsara mana duk abinda ya shafe mu da wanda bai shafe mu ba ma duk ya rubuta shi a lauhil mahfuz a matsayin sa na ubangiji wannan halitta shi yayi ta shi ya tsara ga yadda za a rayu dan haka shi yayi wani fari shi yayi wani dogo shi wani gajere shi wani babba shi wani karami duk saboda hikimar sa to kuma ya rubuta cewa wani zai rayu lokaci kaza zai shekara kaza a duniya kuma duk zai ci kaza zai ci kaza zai ci kaza zai zama kaza domin me in bai haka ba to kamar bai san abubuwan da ake ba a cikin halittar sa don haka ya rubuta wannan abun shi ya san da su ya kuma san wannan abun zai gudana duk abin da ya faru a baya ya sani abin da ya faru ko zai faru a nan gaba duk ya sani abin ma da ba a san zai faru ba duk ya san inda zai faru yadda zai faru duk Allah ya san shi to in yace maka ya san zaka aikata kaza baya nufin cewa ya yadda ka aikata kaza akwai bambanci tsakanin ya ga dama ka aikata kaza da kuma ya yadda zai baka lada akan abu kaza akwai abubuwa da yawa muna aikata su Allah ya yadda da su mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna sallah muna azumi muna zakka da aikin haji muna karatu muna fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani ayyukan Allah yana son su kuma zai ba mu lada akai to duk abin da muka yi din nan ya rubuta can cewa za mu yi kuma sai ga dama cewa mu yi din sai kimsa mana fahimta da ya halice mu bai yi mu kamar itatuwa ba ko in ce kamar yadda wasu suke cewa din kamar gashi yadda duk inda iska ta yi da shi zai kadu ba haka yayi mu ba ya ba mu tunani mu ɗan adam domin wannan tunanin da shi za a yi amfani ran tashin alkiyama a yi mana hukunci akan aikin da muka yi don kar ya zama mai zalunci Allah baya zalunci don haka sai ya ba mu damar mu yi tunani in muka yi tunanin mu zaɓu mu yi daidai ko mu zaɓu mu yi abin da ba daidai ba Allah kiyaye in ka zaɓu kai daidai kaga ai tunaninka ne ya haifar maka ka zaɓu kai abin da yake daidai mun fahimci wannan in ka zaɓu ba kai daidai yanzu ai kowa ya san Allah ya haramta zina ya haramta shan giya me yasa dan adam yake takawa da kafa sai je gidan zina me yasa yake takawa da kafa sai je gidan giya ai ba Allah ne ya zo ya shigo gidan sai ce kai fito je ka zauna ya lika shi yayi zina ba ya lika shi ya sha giya ba haka akai ba ko yana da tunani dan adam din wani abu ne ya hadu da shaytan ya shiga zuciyarsa tunda shaytan Allah ya bashi damar ya shiga zuciyarka ya raya maka abu marar kyau ya sa maka shi kaza ganshi yana da kyau sai kawata maka cewa me zai hana ka je kai kaza kuma sai ka yadda sai ka tashi sai ka je kai yanzu ai ba za ka dora Allah laifin cewa kai kaje kai wannan ai Allah ne wannan abun ba kai ne kai don haka me ye laifi ran tashin alkiyama an ce kai zina an maka azaba an yi zalunci Allah bai zalunci ba amma cewa wannan abun ya auku a cikin halittarsa ganin da masa ne wannan shi ake cewa mashi'ar Allah shine iradarsa kuma kauniya da bai ga dama ba da baka zama haka ba amma kuma ai baka san cewa haka ya zaba maka ba nan ne ya kamata mutun ya lura rubutun da aka yi na kaddara mun san shi ko ba mu san shi ba ko mu sani ba don haka tunda Allah ne ya sani shine abin da nake nufi ran nan da nake cewa Allah ya nemi mana hukunci ne nan tashin alkiyama da ilimin mu ba da ilimin sa ba shi ilimin sa dama ba mu san shi ba amma ilimin mu shine mu ya ce mu yi kaza ya ce mu bar kaza to in mun yi kaza din nan da yace mu yi ya ce zai ba mu lada baya kare alƙawari in mun yi abu kaza da yace kar mu yi ya ce zai azabtar da mu in ya so saboda rangwamen sa saboda rahaman sa zai iya mana rangume yayi mana afuwa zai kuma iya azabtar da mu kuma sakamakon imani a fidda mu a mai da mu aljanna wani abun zai yi ai to amma kasancewar ya ba mu wannan abin da ake ce maganin dama mu zaba da kanmu mu ma da kanmu mai tunani muna da choice ka zabi kai daidai to da shi za a yi mana hukunci ran tashin alkiyama ilimin sa ba ruwan mu da shi shi abin da ya sani akan mu daban to amma wajibi mu yadda cewa ya san haka me ya kuskure yanzu in ka yadda da cewa Allah ya san za ka yi addu'a kuma kai addu'ar kuma ya karba kuma abin ya tafi akwai wani da yake rubutu yana rubutu suna cewa wai to ku da kuke cewa Allah ya san komai kuma ya rubuta komai to me fa'idar ku yi addu'a in dai komai din Allah ya riga ya rubuta shi tintini sai mu daina addu'a duk mu zauna kenan sai aka ce masa ban Allah ai ba haka bane wane ne ya ba da damar ai addu'a Allah aikin da kai din ko a baka a amsa maka addu'ar wa yake yi Allah ne to ai kai baka san lokacin da zaka yi addu'ar baka san zai karba ba ko ba zai karba ba ko don haka ba ruwanka da kai aikin sa kai abin da zaka yi shine aikin ka da yake kai in dai kun fahimci wannan abun zamu zauna lafiya ba mu da rikici a wannan babu ba ruwan mu da aikin Allah aikin mu da yace mu yi shine abin da ya dame mu amma shi aikin sa yana da alaka da mu amma ba mu san yaye ba me yasa sayyidina Umar yake cewa ni dangane da addu'a bana tsoron amsa addu'ar na fi damuwa da in samu damar in yi addu'ar kun gane zancen sa me yake nufi cewa in dai hannai addu'ar to ba za ta fadi kasa banza ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da yayi addu'a to Allah na bashi ɗayan abubuwa uku ko a amsa masa ko a aje masa wani lada ko kuma a kawar masa wata musifa da an rubuta za ta same shi sai Allah ya fasa ya rubuta musifa kaza za ta samu wani ran kaza sakamakon addu'a da yayi sai Allah ya karbi addu'an nan sai cire masa wannan musifar to da wannan rubutun za a yi din da kuma yin da kai kai Allah ne kawai ya sani kai ya san naka kai baka san nasa ba ko shi Allah ya san za ka yi addu'ar zai karba amma kai baka san in ka yi addu'ar zai karba ba don haka kar mu shiga cikin aikinsa mu dai mu yi roƙo mu yi bauta mu bauta wa Allah subhanahu wataala gurgurdan abin da ya samu Allah ya sa mun fahimci dai wannan zancen wannan na so in faɗi aqidar sunna ne dan kada magana da muka yi mai faɗi makon da ya gabata dangane da aqidin waɗanda ba sunna ba kada wani ya ɗauki wannan tunanin mu ɗauki cewa ko mu yadda da cewa Allah ya san komai Allah ya rubuta komai kuma ba a taɓa yin komai a cikin mulkinsa ba sai da ganin damarsa saboda shi ne sarki mai gudanar da komai kuma sannan komai da ka gani da mu da abin da muka aikata duk Allah ne ya halitta in ka fahimci wannan baka da rikici akan wannan sawa'un addu'arka da sadar da zumuncinka da laifinka da daidai ɗinka duk yana cikin abin da Allah ya rubuta za ka yi shi yasa dangane da addu'a malamai suke cewa da addu'ar da amsa addu'ar duk suna cikin kaddarar Allah amma kai wanne ka sani kai addu'ar kawai ka sani da kuma an amsa maka ko ba za a amsa ba ai mun fahimci wannan to amma wannan bai hana mu yadda da cewa Allah ya san komai ba su waɗancan da suka shiga da hankalinsu cikin rikicin nan cewa suka yi su sun daidaita da sanin Allah da ba da damar abin ya auku ganin damar abin ya auku ganin dama ai mun fahimci ganin dama Allah ikon sa ne ya bada dama ba waye yadda ba a'a yaga damar dai aje ayi aka je aka kamar kafircin kafiri Allah ba san kafirci amma ga kafirin suna kafirci shi yaga dama su zama kafirai amma bai yarda su zama kafirai ba in dai ka gane bambancin ganin dama da yarda da so to insha Allah zaka huta a wannan babi in qadariya da in jabariya dukkanin su ba su fahimci wannan gun ba daka in ka fahimci wannan gun duk kafi su ilimi su ɗan kadariya cewa suka yi ganin daman nan da yardan nan da amincewa da so duk abu ɗaya ne don haka in kaga kayi abu to Allah ne ya so kai to tunda ku aikin ka ba shi da kyau ya zamu ce Allah ya yarda da abu marar kyau don haka in kai abun ka kai ba ruwan Allah don haka dan tashin alkiyama ba ruwan Allah bai sani ba ma shi yasa su ma abad al-juhani da suka fito da tunanin sai suke cewa ai Allah bai san bawa zai aiki ba sai bayan bawan yayi aiki duk saboda kawai su wai wanke Allah daga cewa ya za a yi sani kuma yayi ma azaba a lokaci guda ashe yayi rashin adalci Allah ku ba azzalimi bane tunda ba azzalimi bane sai suka kore masa ilimi su kuma waɗannan yan jabariya sai suka ce ai duk abin da muka yi dinnan ko mai kyau ko marar kyau da Allah bai ga dama ba da bami ba su ma nan sai suka fassara ganin damar ma'anar ta yarda ku je ku yi ai kun ga ma inda matsala take ko dukkan su sun fassara da ganin dama da yadda da so suka gwama su suka dauke su abu daya wadancan suka ce tunda wajibi ne mu tsarkake Allah daga zalunci to mu ce Allah bai ga damar kai ba bai san ma za kai ba ba ruwansa kuma bai halicci abin ba kai ka kirkiri kayanka shi yasa aka kira su majusawa sun yadda da wani mahalicci ba Allah ba saboda sun ce dan adam shi ke halittar aikinsa su kuma waɗannan sai suka ce ai kai ba kama da laifi duk abin da kai ai Allah ne ya ga dama ka je kai da bai ga dama ba da ba za kai ba don haka ya yarda kai don haka suka fassara da ganin dama da yarda ma'anarsu ɗaya ahli sunna sai suka ce a ganin damar Allah daban yaddar Allah daban Allah ya ga dama kafiri ya zama kafiri saboda me ya bashi dama ga ayoyi nan yayi imani shi ya zabi yake faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur shi sha'a an yakfura shi kafiri ko Allah kuma yace wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ai kafirci ba kun ga yarda da so da kauna Allah baya so amma ganin dama ka je kai kafirci a matsayin kai halittar Allah ne ba zai yiwu kai kafircin shi bai sani ba tunda shine sarki a masarautarsa ai abin da bai sani ba ba zai yiwu ba don haka ya rubuta za kai kafirci amma kai ka zaba za kai don haka za a yi maka azaba yanzu mai matsala a fahimtar wannan insha Allah an fahimta ko to mun gama da wannan to sai mu karanta ne yau yace wala qadarahu hatta qadrihi man nafa rahmatahu wa mahabbatahu ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه وانا وانا باب النكو ماذا أشغى يا جماعة باب كدر كافن شما مشيجيشي karan fassara muku magana sai in ce muku ɗan kungiya kaza kila a samu rudani bari in gaya mana menene aqidar daidai kafin mu shiga wanda ba daidai din ba wannan magana ce da ta shafi siffofin Allah da sunayensa mecece ka'ida dangane da sunayen Allah da siffofin Allah ba ruwan mu ba hankalin mu a ciki ko maganar ita ce akan me aka gina akan labarin da Allah ya bayar akan kansa abinda labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar dangane da Allah an Allah madauki ya ce kaza a Qur'ani ya faɗi siffofi ya faɗi sunaye a wasu rare ya faɗi sunaye a ƙarshen ayoyi ai za mu ga daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala a ƙarshen kowace aya sai ga yana faɗin wasu sunayensa ko siffofinsa ko misali za ku yi wa huwa al-ghafurur rahim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه مين هو الغفور الرحيم وأن سونا يني ألا يكي فتسو أكالشان وسو آيوي دن يكالف فامنا أبن دي فتاتشين آية كما رونا آية يا كو كتشي ويبايين يا كو باي معنى باين ألا da kuka yi barna kuka wuce iyaka akan kawunan ku kuka yi zunubi kar ku yanke kauna daga rahmar Allah Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai baki ɗayan su lalle shi mai gafara ne kuma mai jin kai kun ga ya fadi yana gafarta zunubai sai kare ayar da innahu huwal ghafurur rahim bayan ku dama ya riga ya fadi innallaha yaghfiru dhunuba jami'an to karfafawa ne nuna maka daga cikin sunayensa da sifofinsa shi al-ghafuru ne al-ghafuru ala wazni fa'alut ho ala wazni al-fa'ul fa'ul siga ce ta mubalaga wajen yin aiki ghafiru shi ma suna ne na Allah amma galibi malamai suna cewa duk sunan Allah da ya zo ala wazni fa'il to za ku ga galibi muqayyad ne ba mutlaq ba amma wanda yake nuna siffa sosai shine wanda yazo ala wazni fa'ul kun ga ya fadi a cikin suratul ghafir shi yasa ma aka fasara mata wannan suna suratul ghafir saboda yace ghafirin dhanbi to kun ga nan ya kayyade shi da zunubi muqayyad ne ghafirin dhanbi amma sunansa da siffarsa ta koyaushe shine shi al-ghafuru ne to al-ghafuru ya fi nuna matukar yawan gafartawa fiye da ghafiru don ghafiru ya gafarta kaman kila sau ɗaya ne ko kuma wannan abin da ya faɗa yana gafartawa shi yake gafartawa kamar sunan al-qadiru ne al-qadir duk inda al-qadiru yake a cikin al-qur'ani to an kayyade shi da wani aiki qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum kun ga iya wannan abin ya faɗa shi mai iko ne akan sai ya faɗi abu daya amma in zai ce ala kulli shay'in qadir to ba ce qadirun ala kulli shay'in sai dai ce me qadirun ba ce abin ba zai ce kai ainam qadirun ala kulli shay'in ba sai dai ce qadirun ala kulli shay'in saboda qadir shine fa'il tafi karfi akan qadir wannan dai magana ce ta malaman larabci abin da ke so mu gane shine Allah yana da sunaye yana da sifofi to Allah subhanahu wataala ba mu gan shi ba babu wani manzo da ya ga Allah gani na zati nake nufi wani dan adam da idanunsa wannan da suke cikin fuskarsa ya ga Allah subhanahu wataala hakikanin yadda Allah yake babu wanda ya gaji amma za a gan shi ran tashin alkiyama a cikin aljanna yan aljanna za su gan shi Allah ya sa mu cikin masu ganin sa baki ɗaya mu insha Allah amma tunda ba a gan shi ba yaya za mu yi magana yanzu akan sunayensa Allah yana da suna kaza Allah yana da sifa kaza muna da dama me wannan da hankalinmu a'a sai mu saurara me ya faɗa mana a Qur'ani sai mu yadda manzanninsa da suka go mana daga gare shi da shi ya zabe su ya ba su labari su kawo mana abinda suka ka faɗa a kansa sai mu yadda to a wannan babu in kana so ka zauna lafiya ka dauki wannan ka'idar cewa duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne zan ba mu misali na hankali ko na taba ba mu shi anan wani lokaci idan mutum ya tsaya yanzu daga bayan nan gaban alkibla ta masallacin nan sai turo wani ya gaya mana cewa gashi shi bakonmu ne yana tsaye a waje yana jiran mu mu kuma mu taba ganin sa ba mu san shi ba sai mai sakon ya zo ya gaya mana cewa wani bako ya zo yana jiran ku ko al'ummar musulmi in an yi idan da sallah zai shigo ya jawabi misali ne namu na kwatance to sai mu tambaye shi wannan mutumin daga ina yake ya yake ya yake sai ya ce dogo ne fari kaza da kaza ya daidai a hankalce wani daga cikin mu ya miƙe ya ce ni ban yadda dogo bane ban yadda fari bane alhali yana cikin masallacin nan bai fita ya gano shi ba zai yiwu to wannan kwatancen mu dauke shi idan a tsakanin mu wani dan adam zamu masa irin wannan to ya Allah subhanahu wataala zamu masa shi kuma ya bada labari mu ce ba haka ba Allah ne yace shi yana da kaza na siffa sunansa kaza sunansa kaza sunansa kaza daga cikin sufofi malamai suna cewa akwai sifat khabariya akwai sifat aqliya wannan agun malaman ilmul kalam su suka faɗi wannan zan faɗi wannan dan kada wani ya dauke su ba taqsimi ne daidai sosai ba amma dai malamai suna faɗi malam Uthman ya amfani da shi sosai a cikin littafin sa alqawaidul mufla amma asalin sa na malaman kalami cewa akwai sifat khabariya da kuma sifat wadanne iri aqliya nace ko aqliya menene sifat aqliya sifat aqliya sune hasifofi wanda hankali zai iya taimaka maka ka gane su cewa Allah yana da sifa kaza Allah yana da sifa kaza
ka gane da hankalinka koda babu nassi akwai sifofin da zamu gane ko ba nassi sifofi ne na Allah kamar sifar mulki da rububiyya Allah shine rabbunmu shine mai mulki sifar gaskiya duk abin da fada gaskiya ne wannan ko ba mu samu nassi a Qur'ani ba Allah baya ƙarya ko sannan sifar adalci duk wannan zamu ji Allah subhanahu wa ta'ala mai adalci to wannan su ake ce masifat aqliya akwai kuma sifofi da ba dama hankalinmu ya iya ilmantar da mu mu san su idan ba shi Allah ne ba mu labari ko manzansa ba sallallahu alaihi wasallam kaman ba da labari akan Allah yana da hannu Allah yana da fuska ko Allah yana da kafa ko waɗannan abubuwan hankalinmu in mu aka bari da hankali mai tunani ba za mu ce Allah yana da waɗannan abubuwa to amma in muka same su a Qur'ani Allah ya ce yana da su wani mataki zamu dauka akan su mu yadda ko kuma ƙaryata sai mu yadda to wannan wurin shine kofar da aka samu matsala wasu daga cikin irin waɗannan masu harkar sa hankalin su din in ba ku manta ba mun yi maganar Jahm ibn Safwan kafin sa akwai Ja'ad ibn Dirham shi ya dauka a wurin sa suna cewa wai dan me Allah zai ce mana kaza Allah zai ce kaza su suna gafa a hankali akwai su ka'idoji na hankali wannan duk bayan ilimin falsafa din nan ya shigo mana da ilimin theology abin nan da na me ake cewa ilmul kalam shine ake cewa speculative theology theology da ma'ana da aka gina shi akan speculation me ma'anar speculation kai ta tunani ka ce abu kaza kaza ne kaza abu kaza kaza ne ka dora shi kawai akan hankalinka to waɗannan a cikin musulmi aka same su amma sakamakon karatun ilimin falsafar da ta zo daga waje mun fahimci wannan to su asalin yadda ma da akwai Allah din dama su ba ta hanyar Qur'ani suka yadda ba ta hanyar abubuwan halitta suka yadda cewa lallai waɗannan abubuwa da muka gani da sama da ƙasa da sauransu ba zai yi su samar da kansu ba lallai suna da mahalicci wannan kuma hanya ce ta daidai ba matsala ce da ita ba lallai ne a dubi halittar Allah za a gane cewa Allah madaukaki shi ya halicce waɗannan halittu to amma da suka yi wannan kuma sai suka ce to sauran ilimin da ya shafi Allah ma ta haka za su gano shi siffar Allah da sunan Allah suka ce ta haka za su yi sai ya zama cewa wasu daga cikinsu sun ce Allah ba a siffanta shi ma da komai kawai ka yadda akwai shi wannan su ne su Jahm ibn Safwan shi ce wai ai Allah ba za a ce yana magana ba ba a ganin sa ba sai dora waɗannan abubuwan nan guda biyar da muka faɗa sensory organs nan guda biyar ko abubuwan da ake gwada su kai akan wannan organs nan guda biyar ya dora su akan wannan ka'idar yace tunda Allah ba a ganin sa ba a jin sa ba a shafar sa ba a dandana shi ba a sunsuna shi da hanci to babu shi inji waɗancan shi kuma da ya yadda akwai Allah sai ce to duk abin da zai sa a gwada Allah ta hanyar waɗannan to babu in Allah ma ya bamu labari a Qur'ani cewa yayi magana to ba magana yake nufi ba saboda me shi yana ganin ai waɗancan mutanen sun zo sun kokari su kada shi sun kada shi ya rasa yadda zai da ya binciko ta hanyar ruhi cewa akwai ruhi ma ba a ganin sa ba a dannana ba a kaza ba a kaza ya yadda cewa Isa ya ce to tunda ruhi ma akwai ubangiji na mana nan to kuma ubangijin kamar ruhin yake ku gane nan daga nan aka samu matsala sai ce ubangijin ma kamar ruhin yake shi ko ruhi ya yake waye ga ruhi ba a ganin sa to kuma gashi a Qur'ani Allah madauki ya ce mana yana da hannu ko yana da gani yana da kaza yana da kaza to in zaka dauki wannan kaidar ta irin su Jahm ibn Safwan ai kaga dole kace maganar Allah ba haka take ba to shine shi yasa aka samu wasu su Jahmiya aka zo Mu'tazilawa su ma shugabannin aiki da hankali suka rushe maganar Allah a Qur'ani suka ce Allah ba a siffanta shi da wata sifa gaba daya sai dai kawai ka yadda akwai shi suna daukar sunaye amma suka ce sunayen a'lam ne ba awsaf bane me shi nufi da a'lam ba awsaf ba in an ce a'lam ana nufin proper noun misali mutumin da yake sunansa Garba ka tsaye da shi ka ce me ma'anar Garba abin zai gaya ma ba ko ba haka bane bai san ma'anar Garba ba dukkan mu kun ga sunayen mu nan da mai suna Muhammad da mai suna Yusuf da mai suna Abubakar kowa suna ne kawai aka bashi ba saboda ya siffantu da siffar da aka daga sunansa aka samu wannan siffar ba ko sabanin Allah subhanahu wa ta'ala da yace shine al-ghafuru to sunansa Al-Ghafuru saboda yana gafarta zunubai. Kai ko zai iya zama sunanka Muhammadu amma aikinka ba mai kyau ba, kun gane wannan? To mu sunaye a wurin mu a'lam ne, proper noun ne, aka dori iyayenmu suka ce wani kaza makaza, wani sunansa kaza, wani sunansa kaza, amma ba mu siffantu da siffofin ko ma'anonin wannan sunayen ba. To a gun Mu'tazilawa Allah ma wai haka yake, sunayensa da muke ji innahu huwal ghafur rahim, innahu kaza da kaza, kawai alam ne, suna ne, amma ba za a dauki ma'anar wannan sunan daga ciki a siffanta shi a ce Allah yana gafarta zunubi ba. Kun gane wannan? Sai aka gangaro kasa kuma, sai aka samu wasu su kuma ba su yadda da wannan hanyar ta Mu'tazilawa ba, sai suka zaɓi wasu siffofin suna tabbatar da su, ba su tabbatar da wasu ba, suka yadda cewa Allah yana da wasu siffofi da suka gano su ta hanyar hankali, amma ba su yadda da wasu siffofin ba waɗanda za mu zo mu ji yanzu. To nan su ne yake so yi mana magana, na tsallake mana su Mu'tazilawa da su Jahmiya, saboda bai kawo magana su a nan ba, nan ya kawo siffar wasu ne da ake ce musu al-ash'ariyatu. Kuna jin ƴan ash'ariya? ƴan ash'ariya su kuma mabiya wani babban malami, Ali ibn Isma'il al-ash'ari, an haife shi a shekara ta 260, ya rasu a shekara ta 324 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da ya kai shekara 40 tun tashinsa har zuwa shekara 40, akan waccan hanya ta Mu'tazilawa ya rayu. Kun fahimci yanzu kun ga su waye Mu'tazilawa? Shekararsa 40 a harkar Mu'tazilawa yake. To sai ya haɗu da wani malaminsa, malamin Mu'tazilawa Abu Aliyin Al-Jubba'i, malaminsa ne, yana koya masa. To wata ran a cikin tunda dama su wannan harka ta Mu'tazilawa, yadda ake ɗaukar aqidar, ba wai Qur'ani za a ɗauko ana karanta tafsirinsa, a ɗauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta sharhinsu daga bakin malamai, sai a ɗauki aqidu daga nan ba. Su zama ake yi ta debate, wanda ya fi ƙarfin hankali to ra'ayinsa shi ne mai rinjaye. Kun gane wannan? Sai a zauna misali a gaban sarakuna da ake yi fa, sai a kira ina ƴan kaza sai ku zauna nan, ina ƴan kaza sai ku zauna nan. Sarki yana zaune yana jin daɗi ana ta wannan debate ɗin, wanda ya fi ƙarfi la'allah shi ma sai ya ɗauka sai ya zama aƙidarsa kenan daga wannan ranar. Washe gari in aka samu wani baƙon malamin shi ma zo aka sake debate da shi, sai ga an tashi an koma wani, shine har wata ran Imam Malik fa yake cewa ya za mu zauna yanzu, duk lokacin da wani mai jidali ya zo ya fi sauran shi kenan sai mu bi shi, gobe ma in wani mai jidalin ya zo, mun san jidali ana nufin jayayya, wani wanda ya fi kowa iya jayayya in ya zo sai mu bi shi, gobe ma in wani ya zo sai mu bi shi, ashe kenan ba mu da aqida. Aqida ko ana ɗaukata daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mutu akai har suka cancanci shiga aljanna. Mun fahimci wannan abu? To ana nan irin wannan wata ran a wannan tattaunawa ta debate, Abu al-Hasan al-Ash'ari sai kada Abu Aliyin Al-Jubba'i, malaminsa daga cikin Mu'tazilawa, ya kasa bashi amsar wasu tambayoyi da hankali. Daga ranar shi kenan sai watsi da shi, sai koma makarantar wani mutumi, Abu Muhammad Abdullahi ibn Sa'id ibn Kullab Al-Qattan, shi kuma 243 ya rasu. Shi kuma bai yadda da Mu'tazilawa ba, amma yana da tasa hanyar daban. Shi kuma shi ce tasa hanyar, shi yana tabbatar da, to nan nake so da ma mu fahimci, shi yasa na gaya mana wancan abubuwa, as-sifatul khabariyya da as-sifat bene aqaliyya. Yawwa, as-sifatul khabariyya yanzu kun gane su, su wane ne? Siffofin da ba dama mu iya fahimta su in ba nasi ne gaya mana ba, su ne khabariyya, ma'ana saboda sai ta hanyar khabar ake samun su, labari shine nassin Qur'ani ko hadisi. Sifatu aqliya kuma sune siffofin da hankalinmu ma ya isa mu gane akwai su. To shi Abu Muhammad Abdullahi ibn Sa'id ibn Kullab, a tasa fahimtar shi kuma tunda dama thinkers ne, zama yayi tunani sai yake cewa ai ko Allah za a iya tabbatar masa abin da ya faɗa a Qur'ani na as-sifatu al-khabariyya, amma akwai wasu siffofi kuma da ake cewa sifatul mashi'a, sifatu ikhtiyariya kai su ne allati ta ta'allaku bil mashi'a, as-sifat al-ikhtiyariya. Su kuma wannan ana ce musu siffofi na fi'ili, siffofi ne da suke da alaka da in Allah ya ga dama yayi in Allah ya ga dama ba zai ba shi wannan kuma mu komo kan wancan kun gane dai wannan rabon guda biyu khabariya da mene aqliya to ku aje su a wani lungu a kwakwalwa mu zo kuma mu ji wani rabin shi kuma akwai wani rabon suna raba siffofi zuwa siffofin zati da siffofin fi'ili ko mun taba yin wannan a bayan lokacin darasin alamu sunna siffofin zati shine duk siffofin da tare suke da Allah a kowanne lokaci tun fil azal Allah bai taba zama ba su ba suna ake cewa as-sifatu zatiyya mun yi wannan sifat fi'il kuma ko as-sifatul fi'iliyya sune siffofin aiki a ce Allah yayi kaza Allah yayi kaza yanzu in ba ku misali da za ku gane siffofin zati misalin ilimi ilimi Allah madaukaki yana da ilimi da zatin sa kuma tun fil azal shi mai ilimi ne ba a taba samun lokacin da Allah ba shi da ilimi ba ko to amma misali mahabba menene mahabba so Allah ya so inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kun ga wannan menene sifa ce amma ba ta zati ba ko aiki ne aiki ne kuma yana da alaka da mashi'ar Allah in Allah ya so ya so wasu Allah kuma zai ki wasu kaga ai ya gaya mana inna Allah yuhibbul muhsinin ko ya kuma gaya mana baya son wasu ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه فشي شي ما انا cikin wadannan sifofin Allah madauki yana fushi da wanda yaso in mutum ba mai kirki bane sai Allah ya fushi da shi Allah ya fushi da kafirai ya fushi da munafikai ya fushi da kuma masu kisan mutane mun bayyana wannan to da fushi da kauna da soyayya da irin wadannan sifofi ne na me su ake ce mu as-sifatul fi'iliyya daban suke da asifatul zatiyya Allah sa mun gane to shi malam ibnu kullab ya yadda da siffofin can na zati amma siffofin nan na fi'ili wanda suke da alaka da mashi'a da za a ce wata ran Allah ya so wani Allah ya ki wani Allah yana son wannan ya yi fushi da wannan sai ce bai yadda da wannan ba wai domin in aka tabbatar wa Allah wannan kamar ka yadda Allah a zatinsa ana samun canji yana canzawa yau ya so wannan yau ya fasa Allah kuwa mahalicci bai kamata a ce siffofinsa suna cancanzawa ba domin siffofi masu cancanzawa su ne na dan adam to tunda ku Allah ba dan adam ba ne to sai a kore masa wannan kun ga hankali irin nasa fa to wannan gurin anan ne muka shigo wannan karatun namu ne shi Abul Hasan al-Ash'ari sai ya koma gumi wannan makarantar sai ya dauki wannan makarantar a kansa yake a kanta ya rubuce rubutansa ya yi maganganunsa har zuwa lokacin da ya haɗu da wani malami ana ce masa Zakariya ibnu Yahya As-Saji to a wurinsa shi kuma ya fahimci aqidun Ahlus Sunna gurgudan Qur'ani da hadisi Zakariya ibnu Yahya As-Saji sai ya haɗu da shi ya karantar da shi ya dauki ilmomin da ya fahimci sunna yayi watsi da wadancan abubuwa amma kun san duk mutumin da ya dade shekara 40 a wani abu to kuma lokaci kadan ya hadu da wani abu za ku ga ilimin sa na wancan farkon zai fi wannan yawa to shi yasa a rubutun Abul Hasan al-Ash'ari wasu abubuwan suna da kyau wasu abubuwan kuma akwai kurakurai shi yasa mazhabar Ash'ariyya ta taho aka samu daliban sa irin su Abubakar al-Baqillani aka samu su al-Juwayni aka samu al-Ghazali daga bayan aka samu ar-Razi wanda shi ya rubuta musu principles da ka'idojin da aka gina mazhabar akai to tafiyan nan ana nesa nesa da da ana ƙara komawa zuwa ga hanyar mu'tazilawa ana nisa da Qur'ani da hadisi kun fahimci abin saboda me waɗannan su kuma sun yi karatu a harkar wannan ilmul kalamin da haka da suka tashi karbar aqidar Abul Hasan al-Ash'ari sai suka karbi aqidarsa da yake kan kullabiyya din nan wannan wanda ya hadu da Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab to akan ta suke kuma duk rubuce-rubucen mafi yawa na malaman Ash'ari akan haka cike wannan aqidar ita ce aqidar da muke samu mafi yawa ana koyar da mu a sakandare a zamanin mu musamman mu nan a kasashen kusan mafi yawan duniya akan wannan irin tunanin ake na yadda da wasu siffofi da kore wasu siffofi din Allah sa kuna fahimtar wannan nan can wannan na bada tarihin asalin aqidar ash'ariyya ne dan iya dai level din abinda ya kamata a ce kar mu wuce shi anan insha Allah Allah sa an fahimta to mu je mu karanta abin da ya ambata mana ko dake da wani abu ko ya kuri su ash'ariyya abinda suke kai yanzu inda in ka je ka karanta littafin da nace ana koyarwa a Sakandare na syllabus din yan haya Islam ake ko ka je makarantu duk zaka ga wani littafi yake koyarwa akwai su jawharatu tauhid ko ya hadi Islam dan karami ne aka lalubo shi daga cikin waɗannan manyan jawharatu tauhid shine asali akwai su hashiyatul bajuri sharhu ummul barahin sharhu ummul barahin musamman shine ake koyarwa in ka je sakandarorin mu duk shi zaka samu ana koyarwa to abin akan me aka gina a cikin babin abin da ya shafi sunayen Allah da sifofi an gina shi ne akan wata kaida ta hankali zan ba mu labarin ta yanzu amma asali kafin mu zo ga wannan babban rikicin da ya sa aka samu wannan sabanin fa shine waɗannan mutanen gurgurdan debate din nan da suka yi tai akai ta debate sun kai ga wata natija wani result suka ce sun lura da wai qur'ani da hadisi wai adilla ne zanniya adilla ne zanniya hujjoji ne waɗanda ba na tabbas ba na zato ne suna buƙatar wasu abubuwa da za su ƙarfafa su kafin a yadda da su su kuma hanyoyin nan da suka tabbatar da su ta hanyar debate din nan to hanyoyi ne na hankali sai da aka buga kwakwale sannan aka fitar da su don haka sai suka ce waɗannan hanyoyin tunanin sun fi ƙarfi akan hanyoyin qur'ani da hadisi wai domin qur'ani yana da alaka da riwayoyinsa ana samun mabambancin qira'a karbo shi akai ta hanyar riwaya haka riwayoyin hadisai akwai hadisi da'ifi akwai da ba da'ifi ba shi ko abinda za a tabbatar da aqida ya kamata ya zama ba kokonto a cikin sa kun ga maimakon a yadda da maganar Allah sai aka yadda da hankalin dan adam aka fifita shi kun ga fa Allah madauki da yake ba mu labari a suratu saba Allah annabi yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi sai ce me wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi in inna bata to sababin bata na ni na bata sakamakon taqsiri na gazawa ta in fahimci abinda Allah muke fada in kuna shiryu to dalilin shiryuwata sababin shiryuwata shine ma yuhi ilayya rabbi abinda Allah ke mun wahayi kago ka ya za a yi wani ya dauko hankali ya rinjayar da shi akan abin nan maganar Allah don haka shi yasa nake gaya mana asalin farar rabuwar duk ungiyoyi ma da kuka ji an yi a musulunci wallahi sababin su shine me rikici ne tsakanin hankali da nafsi duk gaba ɗaya karka ce kowace ungiya dauko duk ungiyar da ta fita daga tsari in ka auna ta za ka ga duk wanda ta fi kusa da amfani da qur'ani da nassin hadisai to ta fi kusa da gaskiya wanda kuma ta fi kokowa da waɗannan ba ta yadda da su ba za a ce ai ga wani abu ya kamata shi ma ya zama kaza ya kamata shi ma ya zama kaza ai hankali yanzu a ce kaza to za ka samu an samu matsala to da suka gina wannan su ayin ash'ariyya sun yadda da siffofi guda 20 ne kawai siffofi guda nawa 20 siffofin nan 20 dukkaninsu babu as-sifatul ikhtiyariyya a ciki da suka dauko na ash'ari shi ai wancan ibnu kullab sai kuma suka kara nasu abin yana nisa suka kara nisa ma da hanyar qur'ani da hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun sha magana akan siffofi nawa suke tabbatarwa 20 ya 20 nan suke sun raba su gida uku ko akwai mene sifatul ma'ani akwai kuma as-sifatul ma'nawiyya sannan kuma akwai abin nan as-sifatul nafsiyya guda daya akwai kuma as-sifatus salbiyya su kuma guda biyar kun fahimci wannan sifatul ma'ani bakwai as-sifatul ma'nawiyya su ma bakwai nawa 14 as-sifatul nafsiyya guda daya 15 ko sai kuma as-sifatus salbiyya su kuma guda biyar nawa 20 sifatul ma'anin nan guda bakwai su ne me al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalamu za ku ji kamar na saba yadda na saba kawo su ko akwai dalili in nazo ga muku dalilin da yasa suka kawo wannan za ku fahimci dalilin da yasa in kai ma an ka rike su a abinda zan kawo maka sai ka ji ka fi fahimta su to suka ce waɗannan din kuma guda bakwai zaka iya juya su zuwa ga wani abu da ake ce ma al-ahwal hali da Abu Hashim al-Jubba'i ya kawo musu sune a ce kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman kunga waɗannan bakwai wannan ma bakwai an samu nawa sha as-sifatun nafsiyya ita ce al-wujudu ko ko ba ka ba shine ma'anar Allah akwai shi to sannan akwai sifatul as-sifatus salbiyya sune guda biyar sune al-baqa'u ko wa mukhalafatul hawadithi wal mene eh wal wahdaniyatu aha ku karasa wal qiyamu bin nafsi saura da eh an faɗi al wahdaniyya ina malaman sakandaren ne na faɗi mukhalafatul hawadithi al ha yawa alqidamu ita ce ban faɗa ba alqidamu wal baqa'u wal qiyamu bin nafsi wal mukhalafatu lil hawadithi da kuma wane ne al wahdaniyatu kun ji biyar to waɗannan biyar in ka hada su da wancan sha biyar an samu nawa 20 to duk mai magana akan sifofin Allah in akan wannan mazhabar yake ta ash'ariyya ba zai yadda da wata sifa ba banda waɗannan don haka shi yasa idan ka zo cikin tafsirai da aka rubuta akan wannan aqidar in aka zo aka ce wallahu yuhibbul muhsinin ka je ka binciko me suke rubutawa in ba ku assignment ka dauko misali jalalaini inna allaha yuhibbul at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin inna allaha yuhibbul muhsinin wannan wurin yuhibbu dinnan me suke cewa sai su anan ba za su ce Allah yana soyayya ba saboda su ba su yadda Allah a dangana masa wasu sufofi banda wannan guda 20 din sai su ce wallahu yuhibbul muhsinin ay yujazihim Allah yana son masu kyautatawa ma'ana zai ba su sakamako shine ma'anar mahabba saboda sun ce Allah ba a siffanta shi da sufofi irin waɗancan ikhtiyariyya din nan wanda suke da alaka da mashi'a yau yana son wani gobe baya son wani wai sai suka ce wai al-mahabbatu riqqatun fil qalbi wai ita mahabba wai rauni ne a zuci tunda ko rauni ne a zuci dan me zamu dangana Allah da cewa yana da rauni a zuciya dan haka ba za a dangana Allah a ce yana son kowa ba Allah baya son kowa sai dai a ce duk inda kaga mahabba a Qur'ani to ma'anarta Allah zai sakawa masu kaza kun fahimci wannan abin tana in kun ga abin nan da tarihin abin da asalin sa da yadda abin yake zaku ga ashe akwai hatsari sosai akwai matsala sosai ta bangaren Allah ya ce kaza kai ka ce a'a shi yasa hanyar su guda uku ce ta bangaren waɗannan ko su yi tawili su ba su fassara abin da wani abin daban ko kuma su tabbatar da kalmar amma su ce amma azaliya ce kamar kalami kun ga kalami ai sun baɗe mutakallim ne to amma ba dan alqur'ani Allah ya faɗa alqur'ani ba suka tabbatar da kalamin zan zo in ga mana ya aka suka tabbatar da kalami su sun faɗi kalamin saboda wani dalilin amma sai su ce kalamin Allah tun fil azal yayi shi me ma'anar tun fil azal ma'ana tun kafin ya halitti komai ya gama maganar sa don haka lokacin da ya halitta bai sake magana ba kun ga yanzu misali Qur'ani da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nan ya saukarwa annabi Musa at-Taura annabi Isa Injila annabi Dawuda Zabura da dai sauran littafai a wurin masu wannan aqidar Allah ya yi magana da al-Qur'ani tun fil azal me ma'anar tun fil azal tun kafin a halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a halicci duniya ma kwata kwata Allah ya yi magana da al-Qur'ani to kuma shikenan daga wannan maganar Allah bai sake wata magana ba har tashin kiyama kun ga kenan wannan Qur'anin da aka saukar da shi lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka da malaika jibrilu yazo da shi daga gun waye waye magana da shi ai kun ga ba gundarin rubuce aka bai malaika jibrilu shi kuma yake zabowa abin da yake da mai fada ba Allah ne yake magana a lokacin da Allah ya zaba to a wurin ash'ariya maganar Allah ba ta da alaka da mashi'a cewa a ce masa ya takallamu mata sha'a wa kaifa sha'a a shi sa suka ce kalamunsa kalami ne nafsi yayi shi tuntuntuni wannan kuma daga gun mu'tazila suka dauko don su ma suna cewa Allah madaukaki bai ma yi magana ma magana gaba ɗaya ma ba a sifanta shi da magana don haka sai suke cewa maganar da yayi da ake cewa yayi annabi Annabi Musa wai haka suke cewa wai ake cewa yayi wanda take cikin alqur'ani haba abinda Allah madauki ba mu labari a cikin alqur'ani ba ya ga mana yayi magana da Annabi Musa ba to su suke cewa wai Allah ya halicci maganan ne a jikin bishiya bishiyar ce ta magana da Annabi Musa saboda Allah baya magana dan me za a sifanta Allah da magana domin magana ai canji sai Allah ko baya canzawa haka yake baya canzawa kun ga shine har malamai da suke musaddadi suke shine ana taba gaya mana wannan ko suke cewa yanzu bishiya ce take cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqimi salati li dhikri bishiya ce ta faɗi wannan a gun mu'tazila ma kaga haka za su ce an kuma sun fahimci sai ce a gaskiya ba zai yiwu bishiya ta ce innani ana Allah domin me ma'anar innani ana Allah ni ne Allah ka bauta mini to lalle Allah abinda shi yasa aqida ta daidai shine Allah madaukaki mai siffantuwa ne da magana tun fil azal amma kuma yana magana duk lokacin da yaso yayi magana da Annabi Musa ya bashi at-taura shi yasa ya kira shi ya gana da shi kuma har yayi magana da shi Annabi Musa ya ji maganar Allah ya ji maganar Allah haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yayi Isra'i da shi da Mi'raj ya je ya gana da Allah Allah yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kun ga ashe dan me za a zo a ce Allah baya magana to duk wannan shigar da hankali ne wajen fahimtar waɗannan abubuwa to ga yadda su wannan masu ash'ariyan suka dauki wannan kafin mu karanta ka ce ma lokaci ya kure ko to bana so ne in ba mu yi yau din ba kuma mako mai zuwa sai an sake wannan zancen dogo ko to bali fi zan faɗa mana wannan din su abin da suke cewa waɗannan sifofi guda bakwai sifatul ma'ani ko dame dame al-qudra wal-irada wal-ilm sai al-hayatu sai kuma as-sam'u wal-basar wal-kalam na gaya mana su ba qur'ani suka karanta suka ga Allah ya ce innahu ala kulli shay'in qadir suka tabbatar masa da kudura ba ba qur'ani suka karanta suka ga innahu huwa as-sami'ul basir suka tabbatar masa da as-sam'u wal basar ba ba alqur'ani suka karanta suka ga Allah ya ce innahu bi kulli shay'in alim suka tabbatar masa ilimi ba mun gane wannan ba qur'ani suka karanta saboda Allah madaukaki ya ce al-hayyul ladhi la yamutu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum suka tabbatar masa da al-hayatu ba ba qur'ani suka karanta suka ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana suka tabbatar masa da kalami ba wa kallama Allahu Musa takliman ba daga nan suka dauko kalami ba wanne ne sauran har da zuwa ƙarshe ta ina suka tabbatar da waɗannan guda bakwai din cewa suka yi mun dubi waɗannan halittun da sama da ƙasa da abin da ke cikin su da mutum da aljan da dabbobi da bishiyoyi ba zai yiwu su samar da kansu ba dole ne ya zama suna da wanda ya samar da su dubi logically ba za ku biyo tafi a hankali cewa suka yi dole ne ya zama wannan abubuwan suna da wanda ya samar da su wannan kuma gaskiya ne wa ya samar da su Allah sai suka ce to dole wanda ya samar da waɗannan abubuwan ba zai iya samar da su ba laulam yakun qadira ba dan mai iko bane yana da ƙarfi shine ma'anar kudura yana da kudura da ability da power da zai yi abu to wannan suka wannan ce ta sa suka tabbatar masa da kudura sannan suka ce kuma har yanzu da ba dan da a ce ba shi da irada nufi da ba zai iya yin wannan halittar ba domin irada ita ce take ifadar takhsisi a sa wannan dogo wannan gajere zamanin zafi zamanin sanyi ko wannan irada irada ta zuci ita ce take haifar da takhsisi ka khassace wani abu ka bashi hukunci kaza to kuma da ba dan yana da ilimi ba wanda bashi da ilimi ba zai iya waɗannan abubuwa saboda ya sa kowanne abu a inda ya dace rana tana fitowa inda ta dace wannan abu kaza yana komai daidai wa daidai ya sa shi to da bashi da ilimi da ba zai kaza ba ashe kenan yana da ilimi yana da kudura yana da me irada to sai suka ce waɗannan sufofi kuma guda uku al-qudratu wal iradatu wal ilmu ba zai yiwu a same su ba sai ga abu mai rai da ba shi da rai ba zai samu waɗannan sufofin ba don haka ashe hayyun ne shi mun gane sai suka ce kuma tunda hayyun ne wa min lawazimil hayati in dai abu mai rai ne to lalle zama sami'an ne yana ji basiran ne kuma mutakalliman in ba haka ba za a fahimci dokokinsa ba kun fahimci wannan to akan wannan abun masu mazhabar ash'ariyya suka gina wannan ilimin na wato imani da abin da ake cewa sifatul ma'ani in dai kun rike wannan shi yasa na jera su mene al-qudratu wal ilmu wal iradatu ko yawa sannan sai al-hayatu sannan sai azo kan as-sam'u wal basaru wal kalam saboda akan wannan logic din suka gina kuma suka fidda waɗannan kun ga ashe duk ba magana ce a Qur'ani aka gano waɗannan abubuwan ba to wannan shine ya haifar da kurakuran da suka shiga ciki shi yasa anan malume yake cewa wala qadarahu hatta qadrihi man nafa rahmatuhu don haka wanda ya kore rahmar Allah bai girmama Allah da ya kamata ba rahmar Allah me yake nufi ma'ana Allah yana rahama ga wasu yarhamu man yasha'u a kun wannan tana da alaka da me mashi'a tana cikin as-sifat al-fi'liyya ko to sai mu tsaya ne insha Allah mako mai zuwa sai zama nan din zamu karanta kuma sai mu fahimci me yake magana akan insha Allah Allah ya kara mana fahimta barakallahu fiik muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar ahlul bait da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah kara mana damar aiki da abin da muka sani Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu dukan abin da zai daga mana hankali Allah kade shi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk